استغفره.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a yau a Asabar yini na 11 ga watan Rajab shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine yini na 5 ga watan 8 shekara ta 2006 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 102, haka ne? Zamu tashi babu ma yuqalu indal mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Babu ma yaqulu indal mayyit, ma yuqalu indal mayyit, babin da yake magana dangane da abin da za a faɗa a wurin mamaci. Idan an ce al mayyit, mutumin da ya riga ya mutu ko yana dab da mutuwa, sai dai kalmar ta fi gaskatuwa ga wanda ya riga ya mutu. Me za a faɗa idan kana nan yayin da wane ya cika, yayin da wane ya mutu? Wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit, da kuma abinda wanda mamacinsa ya mutu zai faɗa. Kai da ɗan uwanka ya mutu, wa ko ƙani ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani wanda kake majiya kake jiyyatar sa ya rasu, me za ka faɗa? Su sauran mutane da suka zo wajen me za su faɗa? Kai kuma da yake wanda ya mutu naka ne, me za ka faɗa? Wannan shi ne abinda babin zai kunsa. Jerin hadisi na 925, an Ummi Salamata radiyallahu anha qalat, daga Ummi Salama, ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin, Allah shi kare yadda a gare ta, tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, yace idza hadartumul marida aw al mayyit, idan kun halarci mara lafiya ko mamaci, faqulu khairan, to ku faɗa alkhairi a wajen. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, domin mala'iku sukan ce amin akan duk abin da kuka faɗa. Idan kun faɗi sharri, amin za su ce, in kun faɗi alkhairi, amin za su ce. Yayin da kuke zaune wajen majiyyaci, kar a mayar da wajen gulma ta faɗin zantuka na sharri da la'antar mutane, a mayar da wurin zikirin Ubangiji, faɗin kyawawan maganganu game da bayin Allah, domin mala'iku za su rinka cewa amin kan abin da kuke faɗa. قالت تتي فلما مات ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم, يا عند ابو سلمة يا رسول واتو مجنت كينن تتي سي نزو وجن النبي صلى الله عليه وسلم تستبت غريشي, فقلت يا رسول الله ان ابا سلمة قد مات, ابو سلمة يا رغا يا رسول. قال سي منزن الله تي قولي اللهم اغفر لي وله wa'aqibni minhu uqba hasana. Annabi ce ga abin da zaki faɗa, Allahumma ighfir li wa lahu, ya Allah kai mun gafara shi ma kai masa gafara. Wa'aqibni minhu uqba hasana, kamaye mun minhu amadadinsa uqba hasana, mamayi kyakkyawa. Tunda miji ta yi rashi, yanzu kuma tana son ta sake samun wani mijin, to yanzu wanda za ta samu a yanzu nan gaba shi ne mafi alkhairi sama da na wanda ya gabata, ko daidai da shi ta fuskar alkhairi. Amma ci baya ne kina tare da mai addini ya rasu kuma, ko ya sake ki kuma ki auri wani mara addini, Allah aƙalla ko dai ki samu wanda ya fi shi ko kuma daidai da shi. Fakultu, yayin da manzon Allah ya ce min in faɗi hakan, ni ko a raina sai na ce fa'aqabani Allah man huwa khairul li minhu, sai Allah kuwa ya maye mun gurbi da wanda yafi Abu Salma din da na rasa. muhammadan sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad zira da amince tabbata gare shi rawahu muslimun hakaza imam muslim ya rawaito hadisin kamar haka yace wa idza hadartumul marid aw al mayyit idan kun halarci wurin mara lafiya ko kuma mamaci ala shakki bisa ga shakka wato ko dai manzon Allah ce idan kun halarci inda mara lafiya yake ko kuma yace mamaci sai dai marwayi ya manta wanne manzon Allah ya faɗa haka muslim ya rawaito shi ala shakki bisa ga shakka wa rawahu abu daud wa ghayruhu abu daud da wani sassan rawaito hadisin al mayyita bila shakk da lafazi daya idza hadartumul mayyita an gane ko faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna arwayar abu daud ba wani shakka arwayar muslim kuma akwai shakka marwayacin ne yayi shakka cewa ko dai annabi ya ce mara lafiya ko kuma ya ce mamaci wato kenan wannan na daga cikin addu'a da mutum zai faɗa idan yana wurin da mara lafiya yake a wurin da mamaci yake bayan ya cika kenan idan kai rashin wato mace ta yi rashin miji haka za ta faɗa ko kai rashin ɗa haka za ka faɗa ko kai rashin aboki haka za ka faɗa ina fata an fahimta wannan cikin abin da dama a iya samun canjin sa ɗa tunda dai kana da rai akwai yiwuwar mai samun canji haka aboki tunda kana da rai akwai yiwuwar samun mai canji amma haka mata ko miji mata ta yi rashin miji akwai yiwuwar samun canji miji ya rashin mata akwai yiwuwar samun canji amma idan ka rasa mahaifi fa waɗansu malaman suka ce akwai canji in kakanka yana nan dare ma'ana kana roƙon ubangiji ya mayar da kakan ya zanto zai ji kanka yadda mahaifinka ke jin kanka zai so ka irin yadda mahaifinka ke son ka zai taimaka maka irin taimakon da mahaifinka zai baka zai zama kwanciyar hankalin zuciyarka irin yadda da mahaifinka zai zama da yana waɗansu suka ce mahaifi ba da canji ina fata an fahimta dan abinda baya da musaya ya zaka ce a musanya maka ji da wanda yafi ya zama ta'addi cikin addu'a kenan ketare iyaka cikin addu'a tunda baya da musaya ina fata an fahimta haka waɗansu malamai suka ce wa anha qalat hadisi na 926 daga ummi salma Allah shi kare da a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsara da mutunta tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da musiba za ta same shi lafazin musibatun ya zama kowace irin musiba babba ko karama mai yawa ko kadan ko da ta shafi dukiya ko da ta shafi kai wato an yi asarar rai ko an yi asarar dukiya ba wata musiba da za ta same ka komin kankanta ta komin girmanta domin musibatun anan da kira ne wanda ke kuma fi mahalli fi siyaqin nafi wanda yake tufidul umum ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da musiba za ta same shi fa yaqulu sai kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati ya fada haka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da yaji an yi masa rashi ko an yi wa wani rashi ko yana jiyatarwa da ya rasu kai tsaye sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowace irin musiba ko mun kankanta ta komin girmanta in tuntube kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in danka ne taho zai zo wajenka yayi tuntube ko zamiya ta dauke shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naka ne ko ma me yake mota take dab da kuku cewa ko taya ta fashe baka san inda za a nufa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda zai faɗi haka bayan ya faɗi haka kuma yace allahumma ajirni fi musibati ya ubangiji ballada a cikin musibata wa khlifli khairan minha kamai mun gurbi da mafi alkhairin abin da na rasa ba wanda zai faɗi haka illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi fati sai ubangiji ya bashi lada a cikin musibata wa akhlafa lahu khairan minha kuma ya mai masa gurbi sama da abin da wato ya rasa wa akhlif li khayran minha wato a cikin nan kun gane ko ga dai da abin yake zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha abinda mutum zai faɗa kenan ba yanda za a iya faɗa haka illa ajarahullahu ta'ala ko ajarahullahu ta'ala, face Allah ya bashi lada fi musibatihi, cikin musibar da hada shi da ita, wa akhlafa lahu khayran minha, kuma ya matsa mai yayin su gurbi zama da abin da ya rasa. Qalat Umm Salama tace, falamma tuwfiya Abu Salama, yayin da Abu Salama ya rasu, qultu sai nace, kaifa amarani kama, sai nace, sai na faɗa kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato na faɗi irin abin da annabi ya hore ni da faɗa. Fa akhlafa Allahu li khayran minhu, sai ubangiji ya maye man gurbi mafi alkhairi daga shi Abu Salama din, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah da mun tabbata gare shi. Wannan hadisi shi ma rawahu Muslim, Imam Muslim ya ruwaito shi. Wato dai abinda Imam Nawawi yake so ya ce, lokacin da kake nan tare da mamaci ya mutu, abinda zaka faɗa kenan, sawa'un kai ne mai dan uwanka ne ko ba dan uwanka bane ba. Ma yuqalu indal mayyit, kenan yana nufin haka mutum zai faɗa. Wa ana bi Musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah shi kare da gare shi, shine Abdullah ibn Qais, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, idza mata waladul abdi, idan dan bawa ya rasu, lafazin walad da sawa'un kana zakaran aw untha, mace ko namiji dai sunan shi walad, idan ana so a bambance tsakanin da namiji to sai a ce ibn ana nufin namiji, bint ana nufin mace, amma walad shamilul lizakari wal untha, ya shafi mace ya shafi namiji, dan haka ga kowanne ne mutum zai faɗa. Idza mata waladul abdi, idan dan bawa ya rasu, qala Allahu ta'ala li mala'ikatihi, sai ubangiji ya ce da mala'ikunsa, gabattum walada abdi, shin kun karbe dan bawa na, fa yaquluna na'am, mala'ikunsa ce eh mun karba, fa yaqulu ubangiji ce, qabattum samarata fu'adihi, shin kun karbi wato ainihin dan itacen zuciyarsa, abin nufi dan danan zuciyarsa, domin da yana da kima a cikin zuciyar mai shi, abin kauna ne a cikin zuciyar mai shi, to sai ake faɗin da'a mai amfani a ce masa samara. Asalin samara a cikin larabci shine dan itace, mangoro ko goba ko lemo, dukkan dan itace shine samara, to kuma dan itace yana da amfani, to haka da'a mai amfani sai a ce masa dan itace a larabci, kuma dan itace yana da zaki ko yana da dandano, to haka kuma da da ubangiji ta'ala baka yana da dandano a zuci, dandano ne na ruhi, ba dandano ne da ake ji da kan harshe ba. Ina fatan kun fahimta. Ubangiji ya ce da su, qabattum samarata fu'adihi fa yaquluna na'am, su ce eh ya ubangiji, fa yaqulu madha qala abdi, sai Allah ya ce mai bawa na ya faɗa, fa yaquluna hamidaka wastarja, sai ce ai ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haka mala'iku za su faɗa. Allah fa ya san duk abin da aka faɗa, ba wai yana neman ilimi bane wajen mala'iku, amma abin da yake so ya kafa maka hujja, ma'ana mala'iku su ba da shaida game da kai, kuma don ya nuna adalcinsa a cikin mulki, ya san komai, amma da tare da haka ke neman bayani daga wajen wasu su shaida. Fa yaqulu Allah ta'ala, sai ubangiji ta'ala ya ce, ubnu li abdi baitan fil janna, ku gina wa bawa na gida a cikin aljanna. Ubnu li abdi, ibnu li abdi ba ubnu li abdi ba kenan, wa ina tattuno yadda fi'ilin yake a cikin sarf, daga bana fi'ili madi, yabni fi'ili mudari, bina'an shine masdarin kalmar, to kaga ibnu li abdi, dan asalinsa ibni yu ne, sai aka shafe yaun din, amma wanda bai lura ba sosai sai ya dauka damma din da ke kan nonin, damma ce asliya, to inda damma din da ke kan nonin damma ce asliya, da shi ita hamzatul wasl sai ai mata damma, dan ka'idar doka ta fi'ilil amri, idan salisul fi'li ya zanto madmum, to hamzatul wasl za ta zanto damma za a yi mata, idan salisul fi'li ya zanto ghayr madmum, sawa'un kana maftuhan aw maksuran, to hamzatul wasl sai ai mata kasra kaga jalasa yajlisu jalasa yajlisu menene salisul fi'li ana lam lam mai gareta kasra dan haka idan ka zo fi'il al-amr sai ka ce me ijlis saboda lamun dan kasra gareta hamzatul wasl sai ka wata me kasra fahima yafhamu yafhamu salisul fi'li da wani harfi wani irin wasali fataha gareta tunda fataha gareta kenan hamzatul wasl sai ka mata kasra kace ifham amma zakara yadhkuru shakara yashkuru yashkuru salisul fi'li wani irin wasali gareta dhamma to hamzatul wasl sai ka ce me udhkur haka idan yashkuru ne sai ka ce me ushkur to kaga anan idan baka yi hankali ba sai ka ce me ubunu to amma ko ba haka bane ba dan alhamzar dake kan nunin anan ba ta asali bace ba ai nunin din asali wasalin kasa gareta saboda bana yabni kaga wasalin kasa gareta to idan ka zo wato kenan yabununa ne asalin sa yabni yuna ina fata an fahimta to amma ya'un bata iya daukan damma musamman ga wawun ya biyo bayan ta dan harafi ne na illa baya da karfi to sai a shafe ta idan aka shafe ya'un me zai nuna akwai ta dammat ta sai a dauka a kaiwa harafin da yake kafin ta wanda da asali kasra gare shi Allah la ilaha illa Allah wannan kawai tunowa ne ba wai shiryowa ne zan zo ba don nan ba amma da yawa haka kuma karatu yake wani lokacin sai ya zo maka kawai abinda ka karanta shekara goma ko shekara wani abu sai ya zo maka to idan irin wannan ta zo kar mutum ya yi girman kai ko ya kafafa sai wa Allah godiya ba bunin ta saba ce ba tanyan ubangiji ne da agajinsa akwai abinda ko kana so ka tuno sai ka kasa mutum ba sai ya fada a suratul fatiha ba idan Allah so ya jarrabe shi to ubangiji zai yi ta ibnu li abdihi baitan fil janna kage idan aka ce ibnu wani ce ma ya gaban ma kan nunin zaka ce ibnu zaka yi kasra akan a karkashin hamzatul wasli sai ka ce mai sai ka ce ai damma din ba ta asalin nunin ba ce damma din ta ya'un ce da aka shafe ita nunin din kasra gare ta tunda ko kasra gare ta hamzatul wasli za ta zanto mai kasra gare ta kenan ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamdi ku gina wa bawa na wani gida a cikin aljanna ku sa masa suna gidan yabo ko gidan godiya رواه الترمذي الامام الترمذي رويت وانا حديثي وقال حديث حسن يسي حديثي ني حسن كنغا وانن اي با كرمن كرمشي بني با كرسطا زوتي انا دا كريا قريد كسكي اما الوكتن ميكا ما تكي انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وانن سيما لأكوس بعد شيدا cewa ai kin yi godiya kin jure kin yi hakuri kin mayar da lamari kin yi istirja'i to sai ubangiji ya ce ibnu li abdi baitan fil janna in mace ce ibnu li amati baitan fil janna haka kai ma in kar sada haka kai ma in kira sada na fara ambatan mace dan zuciyarsa ta fi karaya idan an yi rasuwa sama da zuciyar da namiji amma dai hukuncin ya shafi kowa da kowa to wannan kuma shine abin da Allah madaukakin sarki yace dama a cikin littafinsa a cikin suratul bakara wa bashiril sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون التي وبشر الصابرين كي البشر كما سحقولي سواء نري ما سحقولي الذين إذا أصابتهم مصيبة سواء وأن دور لوك تندوت مصيبة تسامسوا قالوا سيستي إنا لله وإنا إليه راجعون فأنا آية سيتفقها أنا أقول من ذا الله كما أتكين سنة يكارا من أمين اللهم ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai kaga ka hada da aya da kuma hadisin manzo Allah saboda ba za ka samu wancan cikon ba sai a cikin sunna to Allah sai ya bi masu fadin haka da yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ya ba su sakamako guda uku sakamako na farko alaihim salawatun min rabbihim suna da salloli na musamman daga wajen ubangijinsu to abinda yake nufi da salatul lahi subhanahu wa ta'ala shine sana'uhu 'ala al-'abdi fil mala'il a'la Allah zai yabi bawa a fadarsa ta mala'iku shine salawatun min rabbihim sai kuma mai abu na biyu wa rahama ubangiji kuma zai ji kan bawa yayi masa rahama sannan kuma abu na uku wa ulaika humul muttaqun waɗannan kuma suna shiryayyu, kaga shaida Allah yake bayarwa gare ka cewa kai shirye ne idan kai haka, idan aka yi maka rasuwa ka faɗi haka, idan aka yi miki mutuwa kika faɗi haka. Wato kaga idan mutum ya bi abinda Allah ya shiryar da shi ya faɗa, manzon Allah ya shiryar da shi ya faɗa, lokacin da ya yi wata hasara sai ya zanto cewa wato Allah ya maye masa da abinda ya fi wannan, sannan kuma Allah zai bashi lada, sannan kuma Allah ya ce ka zama shiryayye, kin zama kimtsatsiya shiryayya. Amma idan mutum ya bi al'ada ya yi ta kuka, ya yi ta raki, yana yaga riga ana kama shi, to wannan ya yi hasara, shi dai mutum ba zai dawo ba, ko mutum ya yi hasarar lada kuma zunubi ma zai biyo baya. Allah tsare mu. Na. Inda yana cikin musibar radadanta yana damunsa sai ya tambaye ta. Hadisi na 928, wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, daga abu huraira Allah shi kare da gare shi, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. أنك أبو حديث لك أبو هريرة الله شكاري داء قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من زنال سرادة من شن الله ثبت قريش دي يالين جدنسا ياتي يقول الله تعالى الله متوكي ياتي كذا حديث نقودسي ما لعبد المؤمن عندي جزاء bawa na mamuni baya da wani sakamako a wajena, idan qabatta safiyahu min ahli dunya, idan na karbi wani abun sansa cikin mutan duniya, wani abin kaunarsa cikin mutan duniya, thumma ihtasabahu, sannan ya juri ya nemi ladan ubangiji game da shi, illa aljanna, face aljanna, baya da wani sakamako sai aljanna. Wato idan Allah ya karbi wani wanda kake kauna kake so, as-safi masoyi, wana allazi tusafihi fil wuddi wa yusafika fil wuddi, wato kake masa tsantsar so shi ma yake maka tsantsar so, kana kaunarsa kauna ta Allah, kauna da babu nifaka a ciki, ba ta ganin ida ba, kauna ta Allah. To kaga irin wannan ne, ai idan ka rasa zaka fi jin tsanani. Idan Allah so jarrabar ka sai ya karbi ran wannan, idan Allah so jarrabar ku sai ya karbi ran wannan wanda kuka fi so kuke masa kauna ta Allah, kaga mutum zai ji tsanani. Akwai lokacin da zaka ga an yi rashin wani mutum, jama'a sun ji tsanani a cikin zukatansu, irin tsananin da ko dangi idan ya mutu ba za ka ji wannan radadin ba. To wannan kaga ita ce kauna ta Allah. To idan Allah ya jarrabe ka da wannan, kai hakuri ka nemi lada, sakamakon ka shine gidan aljanna. Al-ihtisab shine mutum ya yi hakuri don neman lada, kamar da ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban, al-ihtisab shine talabul ajri, ya nemi lada a madadin yin kuka sai ya jure don ya samu lada, a madadin yin raki sai ya jure ya yi hakuri don ya samu lada. وباي دون سكمكو سي الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد حديثي لدري ترى دا أشرم دا ترى دا أسامة ابن زيد الله شكار دا قريس شيد ما هي جنسا. قال إتي أرسلت إهدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه تدعوه. دا يدى قتكي يا إن النبي تا أيقوزوا قريسي تنا كرنسا وتخبره أن صبيا لها أو ابن لها في الموت. تنا بيو أن دبل أبارن سوى أكوي ونيارن تكرمي كورتانتا في الموت ينا تكين هالينا ما غايم متوى ينا تكين هالينا دبدا متوى. فقال للرسول سيتي دا منزان وتوشي منزان الله سيفتا وطن أي كندا أكتولو ارجع إليها كوما ولنتا فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى. كتيد إتا أبندا الله ya karba nashi ne, abinda kuma ya bayar nashi ne. Ana idan Allah ya baki ɗaya ya karba dama nasa ne, idan kuma ya baki wani kuma nashi ne, abinda ya bayar da wanda ya karba dun nashi ne. Wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma, bi ajalin musamma, kowane irin abu a wajen Allah yana da ajali sananne, yana da lokaci da aka iyakance masa. Famurha, ka umarce ta kai dan aike. Faltasbir, ta yi hakuri. Waltahtasib, kuma ta nemi lada a wurin Ubangiji. Wa zakara tamamal hadith, ya ambaci karshen hadisin. To amma ya takaita akan mahallu shahid, shine me wato fal tasbir wal tahtasib. To kada shi ma wannan hadisin da mahallu shahid a cikin sa shine dan yake da yake dab da mutuwa, abinda ya kamata wato kenan a fada. wato a yi umarni ga mutum ya yi haƙuri ya zo mai juriya ya nemi lada a wajen Ubangiji, in ya mutu kuma a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauransu. Babu jawazil bukai alal mayyit bighairi nadbin wala niyaha, babin da yake magana dangane da halattin yin kuka ga mamaci bighairi nadbin ba tare da kidayar ayyukan alkhairinsa ba, wala niyaha ba tare da kukan rerawa ba, domin lafazin annadbu ko annudubatu daga nadaba yandubu, wato babin nasara yansuru, nadaba yandubu nadban wa nudubatan. Annudubatu shine albuka'u alal mayyiti ma'a ta'adadi mahasinihi, kuka ga mamaci garwaye da kidaya waɗansu ayyukansa na alkhairi. Kai kuka kana cewa wani mai mana kaza, mai bamu kujeran maka, mai bamu abinci duk shekara, mai mana kaza, sai ka tuno sai ka bashi da kuka a jima kuma ka sake ambaton wata falalar da ka sani tashi da alkhairinsa, to wannan shine annadbu, bai halatta ba. Annadbu ko annudubu kenan. Amma anniyaha shine wani kuka na rerawa. Akwai waɗanda suke rera kuka ɗin suke wani sauti na musamman wanda ke ɗauke da sako na baƙin ciki da damuwa, yadda kai ma idan ka ji sai su kusan saka kuka. To wannan mutane da iliya haka suke yi, sannan kuma mata sukan yi irin wannan, ka ji kururuwa daga nesa. To wannan shine anniyaha. Malamanmu na sauro suna cewa kukan kera. To wannan shine dai kukan kera, wancan kuma shine annadbu. Kaga annadbu ko ka garwaye da ambata mai ayyukan alkhairin mamaci, ko kyautarsa ko gudunmuwarsa ko kaza da yake yi. Amma anniyaha shine rera kuka tare da sauti wanda yake ana iya ji daga nesa. Sukan ce kuma anniyaha wani lokaci akwai kakala a cikinsa, kukan ido ne ba kukan zuci ba, irin kana yi don a gane wai kana cikin damuwa, amma a zuci damuwar ba ta kai ta saka kuka ba, kirkiro kakaro kukan kai, to duk yana cikin anniyaha. To waɗannan haramun ne yin su dukansu guda biyun nan. Amma kukan da za ka yi ba tare da kidayar alkhairinsa ba, ba tare da ambatan waɗansu ayyukansa na alkhairi ba ga mamaci, da kukan da za ka yi ba tare da rerawa ba, wato ba ɗaga murya a ciki babu rerawa, ba kuma ƙarƙaro shi kai ba, shi ya zo da kansa kukan saboda tasirin tuwarka da mutuwa, wani ba ka san kana kukan ba sai da ka fara, to wannan babu laifi kai, ja'iz ne. Ma'ana idan kai ba ka yi haramun ba, ba ta aka yi dole sai ka yi shi ba, amma in ka yi la yalhaquka laumun shar'an, a shar'ance babu wani zargi da zai hau kanka dan kayi wannan. Kun gane wannan? Malin yace amman niyahatu fa haramun, kukan kera haramun ne. Wata yati fiha babun fi kitabin nahayi, babi na musamman zai zo a cikin kitabun nahayi, can gaba zai ware wani kitabul manahi, dangin ababe da aka hana, naha rasulullahi an kaza, naha an kaza, naha an kaza, a can kuma zai masa babi na musamman shi kukan kera insha Allah ta'ala in Allah ya yarda. Wa ammal buka'u, amma kuka, fajaat ahadithu bin nahayi anhu, wasu hadisai sun zo suna hana a yi shi. Wa annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi, kuma shi mamaci za a yi masa azaba a sakamakon kukan danginsa, kamar yadda hadisan suka nuna. Wa hiya muta'awwalatun mahmulatun ala man awsabihi, amma waɗannan hadisai da ke nuna za a yi azaba ga mamaci idan danginsa sun masa kuka, ana yin tawilinsu, ana ba su ma'ana ta cewa sai fa in yayi wasici da haka kafin ya mutu. Mutumin da kafin ya mutu yace idan na mutu a yi mun kuka, to sai ya mutu aka yi kukan, to za a yi masa azaba gurgudan kukan da aka yi masa. Kun gane? Wannan nahyu shi kuwa hani innama huwa anil buka'il ladhi fihi nadbun, ya shafi kukan da yake a cikinsa akwai kidaya da lissafa da ambatan kyawawan aikin mamaci, auniyaha ko kuma akwai rerawa, kukan kera kenan. To wannan shine aka hana. Waddalilu ala jawazil buka'i bighairi nadbin, amma halaccin da ke abin da ke dalilin da ke nuna halaccin yin kuka ba tare da kidaya ko lissafa ayyukan alkhairin mamaci ba, wala niyaha ko ba tare da rerawa ba, ahadisu kathira, hadisi ne masu tarin yawa, minha ga wasu daga cikinsu. Kaga anan gurin Imam An-Nawawi ya rage sai yayi muqaddima dan kare wahalar da kansa, ya kasa kuka kashi uku. Na farko akwai anniyaha, daga naha yanuhu nauhan wa niyahatan, akan ce naha idan mutum ya rera abu da murya haka, kuka mai dauke da rerawa. Ya nuhu nauhan ko niyahatan, idan mace ce ɗaya take annaiha, in suna da yawa annaihat ko annawa'ih ko annuwahu da sauransu, to wannan kukan kera kenan. Kaga shi daban yace maka haramun ne. Sannan kuma sai annadbu ko annudbatu, shi kuma shine kukan da ke garwaye da lissafa ayyukan alkhairin mamaci, shi ma wannan yace maka be haramun ne. Yace to hadisan wannan za su zo nan gaba, amma yanzu ina son in maka magana akan kuka wanda ya halatta. Kukan da ya halatta shine wanda babu wancan a cikin sa, babu nadbu a ciki, babu niyaha a ciki. Wannan yana da hadisai su zan kawo maka, amma waɗancan dama na ce masa haramun ne, sun dace a kasu babu a kai su kitabun nawahi, kitabul manahi, ababai da aka hana. Kaga wannan shine fiqhu, kuma shine ilimi, kuma shine fahimta. Wato karka takuɗa ka garwaya ababai daban-daban sai mutum ya rikice. Hadisi na 130 عن ابن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله شكاري داء قريش شيد مهيتنس عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي من ذن الله سرارا منشن الله سبت قريش دقى لنجي دنسا عاد سعد بن عبادة ياجدوب سعد ابن عبادة بايد الافية ومعه عبد الرحمن ابن عوف تاردش يا أخي عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص دسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ده عبد الله بن مسعود waɗannan sahabbai guda uku suna wurin lokacin da annabi ya je duba shi. Fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da annabi ya ga halin da sa'ad ke ciki sai yayi kuka. Falamma ra alqawm buka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yayin da mutanen suka ga yadda annabi ya kuka bakau, su ma dai sai suka fashe da kuka. Fa qala, sai manzon Allah ce, ala tasma'una, shin ba ku da sanin cewa inna Allah la yu'adhibu bi dam'i al-aini, ba ku taba ji ba cewa Allah baya azabtar da mutum dan saboda hawayen ido, wala bi huzni al-qalbi, kuma baya azabtar da mutum dan saboda damuwar zuciya. Naka ya mutu zuciyarka ta damu, Allah ba zai maka azaba ba dan wannan damuwar zuciyar. Naka ya mutu hawaye ya bulbulo ya bubbugo a idanunka, Allah ba zai maka azaba ba dan wannan. Walakin yu'adhibu bi hadha au yarhamu, amma Allah yana yin azaba ne da wannan ko kuma ya rahama dan wannan. To da ya faɗa haka sai ce ne wa ashara ila lisanihi, yana nuna harshen sa. Kun gane? Sai ya nuna harshe. Kukan ido, kaga kuka da wanda zai zubar da hawaye, babu sauti ko? Damuwar zuciya, wannan kukan zuci ne, babu sauti. Amma me ake yin azaba da shi? Shine harshe. Dan harshe mai niyaha da harshe ke amfani, idan suka tsalla kururuwar tasu sai su rinka kada harshe, sai sautin ya rinka fita a karairaye, yana bada wani sauti na musamman. Idan mutum ya zai zama abin dare shi, sai ba zan kwatanta muku ba, amma dai kun fahimci abin da nake son faɗa. Kuma tunda abin da yake haramun ne, bai kamata wa mutum ya iya ba, gara ma kare ya iya. Yu'adhibu bihadha aw yarhamu, ma'ana yu'adhibu bihadha aw yarhamu bihadha kenan. Abin nufi da harshe ne za a yi wa mutum azaba in ya faɗi dangin maganganun da aka hana shi faɗa, da harshe ne za a yi wa mutum rahama in ya faɗi irin abin da ake so ya faɗa. Muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi. Ma'ana kukan annabi da kukan sahaba ya nuna halaccin mai kukan, yace domin kukan da suka yi lokacin da suka je duba sa'ad, ko dai sun yi lokacin yana dab da mutuwa, ko kuma sun yi bayan ma an riga an zare ransa, kaga dai na nuna halaccin yin kukan, amma idan bai zama annuduba ba, bai kuma zama anniyaha ba. Hadisi na 131 wa an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma, daga Usama ibn Zaid Allah shi kare da a gare su, shi da mahaifinsa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rufiya ilaihi ibn ibnatihi, an kawo annabi dan yarsa, mai kenan jikansa, wa huwa fil maut, lokacin yana cikin hali na dabda mutuwa, aka dauko dan aka kawo shi wajensa. Fa fadat ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai idanun manzon Allah suka fitar da hawaye. Fa qala lahu sa'ad, sai sa'ad ibn abi waqqas ya ce da shi, ma hadha ya rasulullah, me kenan ya manzon Allah, kai ma kenan kakan yi kuka idan an yi mutuwa, idanunka su fitar da hawaye? Kala sai manzon Allah ce, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, wannan rahama ce da Ubangiji ta'ala ya sa a cikin zukatan bayinsa. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhamaa, Ubangiji kadai yana jin kan masu jin kai ne cikin bayinsa, banda masu jin kai babu wadanda Allah zai ji kai. To mahallin shahid anan gurin idanun manzon Allah ya fitar da hawaye, amma an ji sauti, an ji kururuwa, ba a ji ba. Kaga daidai yana nuna halaccin idan mahaifi ko wani ko matarka ko da ko ke mijinki ya rasu, kowa ko mahaifi, kika fitar da hawaye, kika yi kwalla, kika yi kukan zuci da damuwar zuci, duk wannan babu mai, babu laifi a ciki. Amma wannan kururuwa ita ce aka haramta tun daga shi manzon Allah ya yi. Sannan yi din ko manzon Allah sai nuna alama ce ta cewa zuciyarka akwai rahama. Idan wani ya rasu ko yana cikin hali na dab da mutuwa, tunda an kaushe huwa fil mauti, yana cikin hali na dab da mutuwa, nafsuhu taqaqqa'u ko wani abu makamancin haka, zuciyar kamar ransa numfashinsa na daddaukewa, sai tausayin yaron ya kawo manzon Allah. Manzon Allah bai aune ba sai hawaye ya fito daga idansa, kuma ya ce wannan alama ce ta rahama. Kuma sai ya kawo wata fa'ida wadda ta shafi wannan da komai ma na rayuwa, sai ce innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, kadai waɗanda Allah ke jin kansu cikin bayi su ne su ma masu jin kan mutane. Dan mai jin tausayin mutane shi ma Allah zai ji tausayinsa, mai jin kan mutane shi ma Allah zai ji kansa. Irhamu man bil ardi yarhamukum man fis sama, manzo Allah kuma ya faɗa cikin wannan hadisin, man la yarham la yurham, duk wanda baya jin tausayin mutane shi ma ba zai ji tausayinsa. Ma'ana ka zama sanadiyar jin daɗin mutane, kar ka zama sanadiyar wahalarsu, ka zama sanadiyar farin cikin mutane, kar ka zama sanadiyar baƙin cikinsu. Na idan an ce mutane, ana nufin ‘yan uwanka musulmai, an fahimta ko? Don kafirai idan ya zanto akwai ja in ja da kuto me kuma na rahama me na jin kai, tunda nan fagen yaƙi ne. Ko da yake waɗansu malamai sun ce ko da a fagen yaƙi akwai rahama ɗin, tunda kai kana yaƙarsa ne ba don kai ka more ba, don nassoshi na Alƙur'ani sun ce kai me ka yaƙe shi. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kuma yaƙarta sa aka nuna cewa tana daga cikin takawa. Ashe lokacin da kake yaƙarsa ba rashin jin kai bane ba, umarnin Allah kake bi. To amma wajen yaƙarta shi kuma sai manzon Allah ya zo ce kar ka kashe mutum ka kasance na gawarsa. Kaga wannan ai rashin tausayi ne. Ka ce ka yanke harshe, ka yanke kunne, ka lalata fuskarsa, a kasa gane shi ko da kafiri ne bai halatta kai masa wannan ba. Kar ka kashe yaro karami wanda bai kai balaga ba idan an je yaƙi, don kaga har yanzu akwai rahama din kenan ko a cikin yaƙi. Kar ka kashe mace, kaga akwai rahama kenan. Kar ka kashe tsoho, kaga da akwai rahama din kenan. Kar ka kashe wanda ya ruga coci ya ɓoye, ko kuma a'a wanda yake da killataccen ɗaki na ibada nashi, ko da ba Allah yake bauta ba, kaga shi ba ɗan rigima ba ne, ya je ya ɓoye auren ibadarsa, baya son ya ga kowa yana gudun duniya da dattin da ke cikinta, sai dai ta wata hanya da shaidan ya shata masa, ba wanda Allah ya shata masa ba. Duk da haka ba za ka kashe shi ba ko da ana yakin musulunci. Ka duba tsari na addinin musulunci. Yanzu addinin da ya kunshi wannan tsarin, kuma sai wani ya zo ce akwai ta'addanci a ciki, in ba rashin hankali ba ko rashin fahimta. Sai dokin mai baki ne ya fi gudu. Dole kaga muna da buƙatar mu kururuta musulunci mu faɗe shi. Na farko mu karantar da junanmu shi mu san shi a yadda yake, ba a yadda muke zatansa ba, a yadda yake ba a yadda muka gaje shi ba, a yadda yake ba a yadda muke so ya zama ba. Dan waɗannan ababe guda uku, yadda muka gaje shi, yadda muke zatan shi, yadda muke son ya zama, ba lallai bane zanto ya dace da nassoshin Alƙur'ani. Dan abin da ya gurɓata musulunci har waɗansu suka kasa fahimtar sa shine yadda muke son ya zama sabanin yadda Allah yake so, yadda muke zatansa sabanin yadda yake a bisa ga hakika, yadda muka gaje shi sabanin yadda yake a rubuce cikin Alƙur'ani da hadisi. Waɗannan ababen guda uku su so gurɓata addini. Wajidna abal, wannan shi ya gurɓata addini. To kaga amma in za mu karanci addini mu karantar da junanmu shi, kowa wanda suka karance shi su yaɗa shi, ai ba ƙaramin abu bane ba. Duk wanda ya ji wani abu ya isarwa wanda bai ji ba, manzo Allah yake cewa liballighi shahidul ghaib, wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan. Ma'ana hanyoyin sanarwa kawai suna da yawa, hanyoyin sanarwa suna da yawa kwarai da gaske. Saboda haka nauyi ne akan kowa, dan idan aka faɗi musulunci yadda yake bisa ga hakika, duk wannan tuhumar ba za ta dawo musulmi ba. Amma yau Turawa sun ci nasara akan mu ta wata fuska, suka samu ka zanto masu kare kai a madadin mu zanto masu kai farmaki. Sai ya zanto yanzu aikin mu kare kai, su ce addinin musulunci ya cuci mace, mu ce bai cuce ta ba, kaza 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 kaza. To me yasa tun farko ba mu faɗi wannan kaza kaza din ba kafin su ce? shi addinin musulunci babu tsarin rayuwa a cikin sa, mu ce akwai kaza kaza kaza, to me yasa tun farko bamu dabbaka shi a cikin kawunan mu ba kafin su ce? Ina ba zan fahimta. To amma bamu kara bai dan mun tashi a yanzu, bamu yi latti bai dan mun tashi. Wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. حديثنا الثالثة والثلاثين دبيو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقان الزمالك يتي للي من ذن الله سلاله منتن الله سبت قريشي دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يدود بنفسه من ذن الله يا شقا ولن تنسى إبراهيم دي دي لوك سندشي إبراهيم دي كي فتد درانسة وطولنسة ندب دفتا sukan ce zudu bi nafsihi, kamar yana kyauta da ransa, ma'ana ransa na fita daga jikin sa kin. Fa ja'alat ayna rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tazrifan, sai idanun manzon Allah kai tsaye suka ci gaba da malalar da hawaye. Fa qala lahu abdurrahman ibn auf, sai abdurrahman dan auf yace da shi, wa anta ya rasulullah, kai ma kenan ya manzon Allah kuma za ka yi kuka? Fa qala ibn auf innaha rahma, yace ya kai ibn auf, ai rahama ce wannan hawayen da ka gani. Summa atba'aha bi ukhra, sannan yabi wannan kalma tashi da wata jumlar. Fa qala yace innal ayna tadma'u, idanu na fitar da hawaye. Wal qalb yahzan, zuciya tana damuwa. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, ba abinda zamu faɗa sai abinda zai yardar da ubangijinmu. Wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun, lalle game da rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin damuwa. رواه البخاري امام البخاري رويته وانا حديثي وروا مسلم بعضه مسلم يا رويته وانا ساشي نهديث مبادكا سبا. والاحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة, حديثي قم دو انا بابي نهلت ينكوكا قممتي دان ابن دي كنفي دا بابي كنا باب جواز البكاء, حديثي دان قلي دو انا بابي نهلت ينكوكا قممتي واتوسنا ديوة كما شهر الرن حديثي ليتي كان صحيح البخاري دو ننسى wato sunan da yawa kenan. A takaice ina jin wannan bayani ne Imam Nawawi wajen shiga babu ya warkas. A nan nake so in faɗa a takaice kafin mu zo can babu. Ku azaba da za a yi wa mamaci a sakamakon kukan ahalinsa. Kila wani ya ce to ai aya tana nuna cewa wala tazuru wazratu muzra ukhra, wato dai ba ta daukar laifin mata. Ya wani zai kuka, wani kuma na kwanta cikin kabari bai san an yi kukan ba a yi masa azaba. To shine nan Imam Nawawi ya ishara cewa za a yi masa azaban ne, fassarar da malamai kewa hadisin, za a yi masa azaba ne idan mai idan wato ainihin ya yi umarni ko wasici da haka, to sai a masa. Amma idan bai wasici ba, ba za a yi masa ba. Sannan kuma za a yi masa azaban ne idan ya san a al'adar garinsu dama idan an mutu ana kuka, shi kuma bai wa ƴaƴansa da danginsa wa'azi ba kafin mutuwarsa. Yin shuro kyale su akan haka suka mutu kan al'ada suka yi masa, to nan ma za a yi masa azaba saboda me? Sakaci na wa'azi. Amma idan mutum ya san al'adar garin su ana kuka, to tun kana da rai, tun ma kana da lafiya, ko kuma lokacin da ka samu kanka cikin rashin lafiya, sai ka faɗa danginka ko na mutu kar ayi kuka, ba a yin kaza, ba a yin kaza, kaza da kaza ake, ka faɗa ƴaƴanka, ka faɗa matarka, ka faɗa wa dangi da abokanai da masoya, kowa ya san wannan ita ce wasiyarka. To idan ka mutu wani ya je ya yi, kai ba za a yi maka azaba ba. Amma idan baka yi wannan ba, kuma san al'adar garin ana yi, da ka mutu kuma aka yi maka, to za a yi maka azaban ne saboda mai? Sakaci. Ko idan ka yi wasici, to wannan ma kuma za a yi wa mutum azaba saboda mai? Ya yi wasici bil batil, wasici wanda yake na bata. Ina jin wannan ma'ana ta fito ko? Babul kaffi amma yara min al mayyiti min makruhin, babin kamewa dangane da ambaton abin da ya gani na mamaci na abin ki. Ko amma yura, abinda aka gani minal mayyiti a jikin mamaci min makruhin, na abin ki. Abin nufi lalle ana buƙatar idan ka ga wani abu a jikin mamaci na abin ki, to ka kame bakinka kar ka faɗa. To za ka ga wannan ne kuma idan ka zanto cikin mai, ko kana nan ya mutu, ko kuma bayan ya mutu an kirawo ka cikin mai masu wanka da likkafani. Ko kai mai wankan ne, ko kai mai likkafanin ne, ko kai ne za ka yi wankan da likkafani, to kai ne za ka zai iya yi wa ka ga wani abin ki a jikin mamaci. To shari'a ta ladabtar da kai cewa in ka ga wani abin ki a jikin mamaci, kar ka yi mai, kar ka faɗa. to malamai suka ce abin ki iri biyu ne, akwai abin da ya shafi halitta, akwai abin da ya shafi hali. An gane ko? Abin da ya shafi halitta kamar a ce yana da wani tabo a gadon baya, babu wanda ya sani sai shi, ko wanda ya san lokacin da ya rashin lafiya. Wani ma wanda ya san lokacin da rashin lafiya zai san yana da tabon ne? Ba zai sani ba. Riga ta koye shi, malam ta koye shi, kubuta ta koye shi, ba wanda ya sani. To amma idan an zo gawa, idan an wankan gawa, kaga za a gani ke. Ko kuma a'a, yana da canjin launin fata a wani wuri a jikinsa, wanda asalin halitta ne. Ubangiji ya zarrabe shi da wannan, akwai wanda suke da zabiya din nan amma ba dukkan jiki ba, kila a wani sashi na jiki inda tufafi na iya abin nan. Ko wanda yake da wani cuta ko wani miki a jikinsa kullun yana boye, zai saban da yake dora riga akai ba za a gane ba, amma yanzu wankewa an zo masa wankan gawa duk za a gani. To waɗannan abin da zai shafi mai halitta, ko ta iya wa mutum yana da gwaiwa duk ba sani ba, gwaiwa kan ai aibi ce, to amma ba wanda ya sani. To saboda haka idan an zo wankan gawa za a iya gani. To irin waɗannan haramun ne ka faɗa ko da ka gani. To abinda kuma ya shafi hali shine kamar akwai wanda lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya ga Ubangiji ya munna fuskarsa. Da kyakkyawan mutum a lokacin mutuwa kuma ya zama mai mummuna, da fuskarsa da annuri da haske a lokacin mutuwa kuma fuskarsa ta yi baki kiran. To wannan malamai suka ce alama ce ta mummunar cikawa. Ba lallai bane ya zama kafiri, zai iya zamantowa kafiri ne, zai iya zamantowa mummuni ne mai sabo. To idan mummuni ne mai sabo, akwai yiwuwar Allah ya yi ya gafarta masa zunubi, dan ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kaga anan gurin bai halatta ba kenan ka bona na masa, duk da haka tun da ya riga ya mutu, yanzu al'amarin sai na wajen Ubangiji. Barin wannan abun a jikinsa, dan kai mai wanka ka dauki izina da wa'azi, ma'ana ba za ka muna nawa ƴan uwansa ko danginsa ba da wannan, za ka kame bakinka ba za ka faɗa ba. To wannan shine sirrin da ya sa ma a shar'ance aka fi son wanda zai wa mamaci wanka shine dangi na kusa, ko miji da matarsa, ko mata da mijinta, ko kuma dangi na kusa. Wa ya wanke kaninsa, kani ya wanke wansa, ɗa ya wanke mahaifi, mahaifi ya wanke ɗa. Ina fata an fahimta. To wannan su aka fi so su yi, ba wani mai wanka ba ne wani malami da zai ɗauko daga wani waje. Ta ba sai na da rai ba. Ba a rige da Turawa suke waka da abin, ba waƙar ƙarya. Duk abin da suke faɗa na wani ƴancin ɗan adam ƙarya suke yi. Abin da suke nufi ɗan adam ɗin farin fata bature. Dan Europe ko dan Amerika. Europe ɗin ma Europe ta yamma banda Europe ta gabas. Su kansu ana nan musu bambanci. Ina fata an fahimta. Yanzu ɗan Bulgaria da wani Basabiya da wani ɗan wane ne ɗan Romania, ai kaga Europe ce, amma Europe ta gabas ba su da kima irin ta ɗan Ingila, ɗan Faransa da ɗan wane ne da sauransu. Kaga su kansu sun karkasa kansu gida gida. Da haka in sun ce ɗan adam, ba su suna nufin su ne ɗan adam. Amma banda wani ɗan sada wani, wai ka ɗauka wani ɗan Asiya da wani ɗan Afirka, wai su ne wai shi ma ya sa kansa a matsayin ɗan adam. Ƙarya suke yi, ba haka suke nufi ba. Ƙarya suke yi. Amma kaga a musulunci idan an ce ɗan adam ana maganar ɗan adam ɗin gaba ɗayan sa, fari ne ko baki ne ko mai, dan mu ka'idar mu ita ce inna akramakum indallahi atqakum. Saboda haka a nan gurin babul kafi, amma yara idan mutum shi ɗaya ne abinda ya gani, ko amma yura abinda aka gani min almayyiti daga jikin mamaci min makruhin na abin ki, shine nace ko dai na kaza ko na kaza. Hadisi na 933 wa an abi rafi'in aslam maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato daga abu rafi'i shine aslam maula rasulullah yantaccen bawa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله ذرى دامنش الله ثبت قريس ياتي من غسل ميتا فكتم عليه دكا من دي زي وانكي ممتي كما يقوي مسا سرا سا بي زي يا يا برب زابا غفر الله له 40 مرة الله زي مسا غفر حسو 40. رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم. حاكم يروي توشي حديث صحيح بس شرط ما هو مسلم. Kun ga anan yayi babi dangane da abin da za a gani na abin ki, aka ce mutum ya kame bakinsa. To idan fa aka ga abin so, wannan ya halatta a fada. Idan an ga abin so ya halatta a fada. Idan za ka iya zuwa ka je wankan mutum, ka gan shi kamar gashi da ransa, kamar ma yana murmushi, kamar ka ce wane ya ansa, to wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa. Ba za ka yanke ba ka ce wane dan aljanna ne, amma an ga abin da yake za a kyautata masa zato, za a sa rai. Ina ma mun wa mu zama kamar wannan a cikin wannan halin, wannan za a faɗa tunda alkhairi ne.
amma sharri sai ai mai
dan Allah tsakaninku da Allah yau me muka fiyadawa a yau tsakanin alkhairi da sharri da bakunan kaga wannan ai ba karamin hadari bane ba a rayuwar musulmi ya zanto cewa sharri shine abin yadawar ka ba alkhairi ba in wannan da alkhairi dubu ayi ne na dubu da ɗaya sai sharri ɗaya kai auren ka an samu annasik wal mansukh wannan sharrin guda ɗaya shine annasik al mansukh din kuma shine wancan alkhairin guda dubu ɗaya wannan zalunci ne ko adalci zalunci cikakken zalunci to kuma zaka yi adalci fa ga mutum ko da tsakaninka da shi akwai ƙarcewa yayi maka laifi ko kai masa amma abinda ka sani na alkhairi game da shi dole ka fara dan Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayya da waɗansu mutane ta sa ku ki yin adalci a'a ku yi adalci shi yafi kusantar da ku da takawa kana kinsa to kai masa adalci yasa ake kidaya cikin abinda Abu Sufyan ya fice da shi a halin kafirci ma kafin ya musulunta lokacin da sarkin Roma yake tambayar shi game da annabi yace so yake ya samu abinda zai soki annabi yace ba dan ka tarihi ya haddato na taba yin ƙarya ba da na yi masa ƙarya duk abinda aka tambaye ni game da shi so nake in sabu idan zan soke shi kuma amma ba na so in yi ƙarya yace dole in faɗi gaskiya da mutum aka tambaye shi yaya shi dan dangi ne ko bare ne shi dan dangi ne dan tsakiyar bakka ba wani gida cikin gidan Quraysh ya face manzon Allah yana dangantaka da su ta kusa ko ta nesa dan sarauta ne yace ba dan sarauta bane mai dukiya ne yace ba mai dukiya bane yana ƙarya yace baya ƙarya aka ce yana saba alƙawli yace to anan ne na samu inda zan dan shiga nace a wanda muka yi da bai taba sabawa ba amma a yanzu mun yi wani sabon alƙawari ko zai cika ko ba zai cika ba ka duba ba lokacin da Abu Sufyan ke waɗannan maganganu ba shi kafirai ne bai furta kalmar shahada ba yana kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dada yana son ya samu abin da zai cutar da manzon Allah amma kuma shi yana ganin ba zai yi zalunci ba ko ba zai ƙarya ba kafiri ne fa a lokacin dan Allah ka duba a rayuwar mu ta yau ko da mutum ya yi maka dukkan alkhairi a rayuwarsa lokacin da wuri ɗaya ya saba maka duk sai ka manta da alkhairin sai ya zanto bakin ka sharri kawai yake faɗa wato kamar ma wato bakunan waɗansu kamar bakin kaza ne in ka ga ya yi tone-tone akan juji ne akan bola akan datti kawai nan yake tone-tone amma ba wajen alkhairi to wannan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai duba matsayinsa tsakaninsa da 'yan uwansa wai mene ne duniyar nan ne ya ke cike a cikinta yadda aka kai wane aka wanke wane aka yi wa wane sallah ni ma haka wata rana za a kai ni za a wanke ni za a yi mun sallah yadda wane mutu haka zan mutu shi da ya tafi bai gaggawa ba mu da muka tsaya ba mu yi jinkiri ba mu yi latti ba walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha to wannan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu ya rinka halartowa akwai gafala zan iya gafala za ka iya gafala amma mu rinka halarto wannan a tattare da ku in kuma wani ya gafala zai zo ya gafalar da mu sai mu yi kokarin faɗakar da shi kar ya gafalar da mu bayan ya gafala sai mu faɗakar da shi ya dawo kan daidai in shaitan ya jefa mummunan tunani akan ka game da ɗan uwanka yi masa kai isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim tunda Allah ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah haka yake kamata kowane ɗaya daga cikin mu yayi dan ya fita salin alin daga cikin gidan duniyar nan ba tare da an kama shi da ya shiga haƙƙin wani ɗan uwansa dan duk abin da kake so ka shiga haƙƙin dan uwanka saboda shi wannan abin dai ba dawama zai tare da kai ba in kuɗi ne in mukami ne in sarauta ce in tsabagen magoya baya ne da mabiya da muridai ko menene ba abin da zai dawama tare da kai ba lalle bane ka samu ka iya samu ka iya kasa samu kuma ka riga kai hasara kin din laya ka iya samu baka ci mu da abin baka mutu ka iya samu abin ya baje kai kuɗi ka kare ka samu mulki kuma a kwace mulkin da wanda ya taɓa mulki aka yi masa jiniya ana tara kowa kafin ya wuce sannan ya sauka ya bar mulkin da wanda bai taɓa yi ba wa ya fi jin takaici a cikin zuciyarsa wanda ya taɓa yi ya fi jin takaici idan ya ɗanɗano wani abin da yanzu babu shi kai ko baka san shi ba ballantana ya dame ka
da wanda ya taba yin kudi ya ci duk abin da yake so, ya ci naman dawi su, ya ci naman barewa, aka yi masa farfezun talatalo, ya yi duk abin da yake so, sai daga baya Ubangiji sai Allah ya jarrabe shi da karaya, da wanda kai tun daga shekara 20 da suka wuce zuwa yanzu dama a kariyan kake haka kake tafiya, kai da shi dan Allah ya fi jin dadi, ka fi shi jin dadi dan kai abin da ya ciwo ya ji dadin shi dan dana baka taba jin sa ba, to abinda baka san shi ba ya damun ka, abinda ka san shi karasa ya fi damun ka. To kuma idan mutum yana mulki shi kenan kuma dole ne zai sauka. Yanzu ba wanda yake cikin tashin hankali sai wanda Allah bai masa gaman katar ba cikin gwamnoni da 'yan majalisa wanda sun yi shekara 7 yan saura daya sun fi kowa tashin hankali a cikin waɗannan kwanakin. Ina nufin duk wanda Allah bai masa gaman katar ba, duk wanda Allah bai bashi zuciya mai dangana ba, duk wanda Allah bai bashi wadatar imani ba, wallahi ya fi kowa tashin hankali. Shekara 7 din nan yanzu yana ganin wannan ɗayar fa yaya za a yi, me zai biyo bayanta. Kisa kowa sai rantsar da kansa ya ce zai nemi shugaban kasa, wance ya rantsar da kansa, wance ya rantsar da kansa, kuma dai kujerar ɗaya ce mutum ɗaya zai hau, sauran kuma su zama 'yan kallo ko ministoci ko wani abu na daban. To kana gwamna ka zama minista a Najeriya kuma to gaba ka ci ko baya? Sukakken ci baya, sukakken ci baya, kawai dai a rike ne a sa a baka ne ya fi a rataye, ko ya dai a baka ɗan security ko da ba su kai na yawan na gwamna ba, kai ma ka hau mota da wata tuta tana kaɗawa ko da ba ta kai ta gwamna ba. To amma matsalar shi ne ba lalle ba ne shi shugaban kasa ya sakan maka irin yadda lokacin da kake gwamnan jiha aka sakan maka, ka dai tuna mutuwa yana da amfani kwarai da gaske, ba karamin amfani gare shi ba, ko mutum malami ne, ko mutum basarake ne, ko mutum dan siyasa ne, ko mai mulki, tuna mutuwa yana da amfani, zai gyara maka alƙiblarka, zai saita kwakwalwarka a cikin rayuwarka. Amma duk mutumin da baya tuna wannan zai rudu, kuma Allah ya ce fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi. Kada rayuwar duniya ta ruɗe ku, kada mai ruɗi ya ruɗe ku, mai ruɗi kuma shine shaitan. Babu salati alal mayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'i aljana'iza. Babin da yake magana akan sallah ga mamaci, wa tashyi'ihi da raka shi, wa huduri dafnihi da halartar binne shi, wa karahati ittiba'in nisa'i aljana'iz da karhancin mata su halarci jana'iza. Wato babin na zai magana a kan mai mana falalar yin sallah ga mamaci idan ya mutu, da falalar raka gawar da kai a bi aje, da halartar yayin da za a binne wajen kana nan. Sannan babin kuma zai magana a kan karhancin mata su bi gawa a binne ta da su, makruhi ne, zai magana kan wannan. Wa qad sabaqa fadlu at-tashyi'i, falalar raka gawa ya riga ya gabata a baya, mun karanta wannan a baya. Hadisi na 934 an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace, man shahidal janazata ko al janazata ko al janaza. Wadansu malaman suka ce al janaza ita ce lugha da tafi fasaha, in ka ce aljanaza ma kuma ya halatta. Waɗansu malaman suka ce a'a, idan an ce aljanazatu shi mamacin, aljinazatu makara da ake sanya mamacin. To bambancin tsakanin fatara da kasra kenan. Man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha, wanda ya halarci mamaci har aka yi masa sallah, ko ya halarci gawa har aka yi mata sallah, falahu qirat, yana da qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan, wanda ya halarci gawa har aka binne ta, falahu qiratani, to wannan yana da qirati guda biyu. Qila, sai aka ce wa mal qiratani, menene qirati biyu? Kala, sai manzo Allah ya ce mithlul jabalain alazimain, kamar wadansu gingiman duwatsu ne biyu. Turi na lada za a baka kowane ɗaya gingime mai kamar katon dutse. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka ruwaito. Kaga wannan na nuna falalar yin sallah da falalar karaka gawar har abin ne ta. Wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal, hadisi na 935 anhu, shi ma dai daga Abu Huraira, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal, yace man ittaba'a janazata muslimin, duk wanda yabi gawar musulmi, imanan wahtisaban, yana mai imani da Allah, yana mai neman lada a wajen Allah, ba wai kara ya je yi ba, a'a ya je da nufin samun lada a wurin Ubangiji, wa kana ma'ahu, kuma ya kasance tare da mamacin, an gane ko? Hatta yusalla alaiha, har aka yi salla akan gawar, wa yufraga min dafniha, har aka kammala binne ta, fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayni, zai dawo gida da qirati biyu, kullu qiratin mithlu uhudin, kowane qirati dai girman sa kamar girman dutsen Uhud. Wa man salla alaiha, wanda yawa gawa salla kadai bai je binnewa ba, summa raja'a qabla an tudfan, ya dawo gida kafin a binne ta, fa innahu yarji'u bi qiratin, shi zai dawo da qirati guda daya. Kaga zuwa ayi sallah qirati, daga wajen sallah aje wajen binnewa kuma qirati, idan ka hada guda biyu qiratani, kuma kowanne daya kamar girman dutsen Uhud. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne ya ruwaito. Wa an ummi Atiyah radiyallahu anha qalat, hadisi na 936 daga Ummu Atiyah, Allah shi kare da gare ta, tace nuhina an ittiba'il janaiz, mu mata an hana mu bin gawawwaki don abin ne su da mu, walam yu'zam alaina, sai dai ba a zafafa hanin a kanmu ba, an hana mu ba a zafafa hani ba. To dama hani guda biyu ne, hani mai karfi da hani mara karfi. Hani mai karfi yana nuna mai haramci, hani mara karfi yana nuna mai karhanci. Shi ne hujjar Imam an-Nawawi cewa mace ta je wajen binne gawa wannan menene? Makaruhi ne. To amma yaushe yake zama makaruhi din? Idan lokacin da mace ta je din ta je cikin tufafi na musulunci cikakke, bata shiga cikin maza ta yi turmutsu da ita da su ba, ta tsaya a baya, maza suna gaba, ita da yan uwanta mata da suka fita suna baya, ba inda ta hadu tsakaninta da namiji jiki ya taba jiki, babu inda ta bayyanar da wani bangare na tsiraici ko wani abin da zai iya jan hankalin ɗa namiji balantana ya sha'awarta, bata killata da wani ba. To fa in tai hakan ne tai karhanci, amma in suka je suka cakuɗe tsakanin maza da mata fa ya zama haramu, in ta fita babu hijabi ya zama haramu. Ina mata an fahimta, wanda in ta fita da dukkan sharuɗan fita shi ne mai makaruhi, amma kuma in ta rusa ɗaya cikin sharuɗan fita kuma ya zama mai, ya zama haramun kenan. Dan mutum ya fahimci nasin yadda yake, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, walam yu'zam alaina, muttafaqun alayhi, wa ma'nahu lam yushaddad fi an-nahy, ba zananta ba cikin hani, kama yushaddadu fil muharramat, irin yadda aka zananta cikin dangin abin da yake na haram, shine lam yu'zam alayna. To anan gurin sai malamai suka yi maganganu dangane da halaccin mace ta je jana'iza ko ba za ta je ba. Waɗansu sun lura da zahirin wannan hadisi suka ce idan ta je ba za a ce ta yi haramun ba, makaruhi ta yi. Waɗansu kuma suka ce a kwata-kwata ba za ta je ba. Aka ce ga wannan hadisin ta ce ai, suka ce ai Ummu Atiyah abinda ta ce nuhina an hana mu, walam yu'zam alaina, ba a tsananta mana ba, ba ta yi bayanin waye ya hana sun ba. Ta iya yiwuwa ita ce wani sahabi ne ya hana su, kuma ta iya yiwuwa ita ce ta fahimci ba a tsananta ba, amma a cikin hanin akwai tsanantawa, amma ita ta fahimci babu tsanantawa, sai ta ce walam yu'zam alaina. Haka dai wato musamman manyan malaman mu na Saudiya su kasan game da mace ba sa sassauci komai su kara tsananta. Basa sassauci, da haka fatawoyinsu galibi kawai suna cewa haramun ne mace ta ce, amma a hakikanin gaskiya tunda dai sahabi ya ce ita Ummu Atiyah, duk lokacin da sahabi ya ce an umarce mu, to kuma mai umarninsu shine annabi. Duk lokacin da sahabi ya ce an hana mu, to mai hanin fa shine annabi. Duk lokacin da ya ce an kausasa mana harshe, mai kausasa harshe shine annabi. Duk lokacin da ya ce ba a tsananta mana ba, wanda bai tsananta din ba wajen hanin fa kuma shine annabi. Wannan shine zahirin magana. Da haka dai fitan mata in sun cika sharuɗa gaba ɗaya makaruhi ne, in kuma cika sharuɗawa ba haramun ne. Wannan wallahu alam shine zance mafi zama tsakiya, mafi kusa da nassi na shari'a da sauran ka'idoji na addinin musulunci. To sai mu dakata nan, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure kuma ko tuntuman harshe Allah shi ya fi mana. Zan yi nan kuma su kula wannan na cewa idan wata musifa ta faɗawa mutum kuma da ba ya da masanarar cewa ga abin da za a faɗa, irin wanda muka yi yanzu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, to yaya zai yanzu zai yi ta yin inna lillahi akan waɗancan musibu na baya, kaman wato qada'i kenan, ba sai ya yi wannan ba, yanzu zai hari gaba, duk wani abu da ya taso nan gaba sai ya zanto ya lissanci wannan. baya iya wata ma mutum ya san komai na addini, amma daga lokacin da ka san abu to sai ka fara aiki da shi, ba a ce sai ka rama na baya. Wannan na cewa ya zai yi maganin waswasi a zuciyarsa lokacin da yake yin sallah. Wannan abin da zai taimaka maka wajen magance waswasi yayin sallah shine ka dauki mataki na kare ta shedan kan duk abin da ya faɗa maka, cewa kai kaza ko baka kaza ba ka dauka kawai kai kaza ne. Sannan kuma kokarin kwatanta sallar annabi shi kansa yana taimaka mutum wajen rage waswasi ko korarsa, domin kaga idan kai kabbara lokacin kabbara kana kammala ta zaka karanta wato du'a'ul istiftah, addu'ar buɗe sallah, to kuma kana kammala du'a'ul istiftah zaka yi isti'aza, kana kammala isti'aza zaka yi basmala daga nan sai karatun fatiha. To kaga isti'aza nan dai ne daga cikin abin da ya tsare ka daga wannan waswasi. Sannan kuma halarto ma'anoni na kalmomin da kake furtawa, zuciyarka na halarto wannan ma'anar yayin da bakinka ke faɗin Allahu akbar, a zuciyar lallai kana tuno girman Ubangiji cewa shi ne mafi girma. Yayin da kake karanta du'a'ul istiftah kana tuno ma'anoninsu, ba wai kana furtawa bane ba da baka. An gane ku? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayrik, kana tuno ma'anonin waɗannan kalmomi. Ko wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal arda hanifan, zuwa ƙarshe kana halarta ma'anar ko Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, shi ma dai kana tunanin halarta ma'anar. Idan ka shiga suratul fatiha ka tuna abin da Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi, cewa ya kasa sallah gida biyu tsakanin su da Ubangiji. Idan ba ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, Allah zai ce hamadani abdi, in gane ko hamidani abdi. Idan ya ce ar-rahmanir rahim zai ce athna alayya abdi, idan ya ce maliki yawmiddin zai ce majjadani abdi, har zuwa ƙarshe kana halarto ma'anonin da ke ciki. Surar da kake karantawa ko liman ke karantawa kana kokarin kalato ma'anarta. Wannan na ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen koran waswasi. Idan ya tsananta a cikin sallah din, manzo Allah ce kai isti'aza ka tofa a gundinka. Wannan duk zai iya taimakawa wajen kore wato ainihin waswasi. Ya mutum zai gane cewar an masa sammu ko asiri, domin shi manzo Allah mala'ika ne ya sanar da shi an yi masa sammu ko asiri. To mu yanzu kuma tunda ba wahayi yake mana ba, ya mutum zai gane an masa sammu ko asiri? Idan mutumin da ya samu kansa cikin wani yanayi sabo a jikinsa wanda da ba haka yake ba, to zai iya ganewa. Ba lallai bane sai ya san wani ne ya yi masa, amma zai iya, za a iya ganin waɗansu alamomi da za a dogara da su. A ga mutum yana yin waɗansu abubuwa ba bisa ga zaɓinsa ba. A ga mutum da yana tare da mace, kuma yakan iya saduwa da ita saduwa ta aure, amma kawai lokaci guda kuma ya ga da ya je ɗakin wance ba ya iya saduwa da ita. Kuma an bincika a asibiti lafiyar sakalo ba maza kuta ya rasa ba. To kaga wannan ya zama lallai akwai me? Akwai wani sammu kenan, ko asiri ko sihiri. Ko yana da mata guda biyu, idan to duk lokacin da ya je ɗakin wance ba ya iya saduwa da ita, amma da ya je ɗakin wance kuma zai iya saduwa da ita. Da ya je ɗakin wance lafiya lauki a cikin dare ta sanyi ne, amma yana shiga ɗakin wance sai fara hamma sai bacci, ba zai farka ba sai an yi as-salatu. To ai ka san dole ko wani abu aka sa. Akwai wanda za ka ga cewa matar aka yi wa, akwai wanda za a yi wa miji, akwai wanda duk lokacin da mijinta ya zo ɗakin ta zo nan kuma da jini za ta kwana, yana fita ɗakin kuma lafiya ta kalau. Bayan ya je ɗakin matansa sauran da ya gama abin da yake, ya dawo ɗakin ta almuru na yi tana fara jini. To kaga wannan kowa alama ce ta cewa me? Sihiri ne, ba jinin al'ada ba ne. To alamomi yake lura da su, sai dai daga ganin alama baya nuna a zargiwa ne ko a zargiwance kai tsaye, sai yan akwai wata alama kwakwara da za ta sa a iya zargin wannan ko wanci, ko an ji wani dama wani ya ce ka gani ko zan yi kaza ko zan sa a yi kaza. To kaga wannan ya furta da kansa kenan. Sai dai galibi abin da ya shafi kishiya, galibi wa ake yawan zarga kishiya, amma ba lallai bane ya zanto ita ce ta iya wa kunne mu wannan matar kai da wani ka kasa shi ka same ta shi bai samu ba, daga can zai je ya tsiyar sa ita kishiyar ta gidawa ba ta sani ba. Akwai wanda suke yin haka. To kaga shi ma ba zai sa a zargi kishiya ba, duk da cewa asabi wal ittihami tattajihu ilaiha, wato ya san tuhuma kai tsaye na saitin ita kishiyar amma ba lalle bane zanto ita ce kuma ta iyawa wata kasa akwai wadanda suke tun matar gida kishi cikin ƴan uwanta ko kannanta ko danginta ko iyayenta har su za su yi cewa za su ka kawo mata taimako tana cewa ita ba ruwanta ta dogara ga Allah ana cewa a sai an kawo miki ke miki san to kaga ba lalle bane zanto ita kishi ce ta yi wato dai abin da nake so in ce akwai yiwuwar a gane sihiri sai ba dai ta hanyar alamomi amma ba lalle bane ba dan an gane kuma iya gane wane ne yayi dan ka tuhumce su yi wasu haifar da gaba tsakanka na yan uwa musulmi sai dai idan an gane to sai a dauki matakai na warwarewa da shari'a ta tanada an gane ko alaikum salam bayan mun riga mun ce bai halatta ba kana ina me ba wata riba a ciki tunda dai ya riga ya tafi zuwa ga ubangijinsa ba sai ka faɗi munanan ayyukan sa mai kaza sai in zaka yi neman babin tahzir wani ya roƙi da irin ayyukan zai koyi da shi sai ka nuna waɗannan ayyukan fa ba masu kyau bane ba kaga a nan gurin kana neman faɗakar da rayayyen ne ba munanawa mataccen ba wannan wata biyar Allah ta rubuto takarda mai tsawo ta ce daga unguwar Badawa abinda suke cewa shi ne suna tare da ita da kishiyar ta a wurin mijinsu to ita ta yi karatun zamani amma ita kishiyar ta tabbata yi karatun zamani ba to kuma suna cikin wani halin rayuwa wani lokaci da ake samun kunci dangane da gudanar da rayuwar sai ta yanke shawarar cewa mijinta ya bata dama ta yi aikin karantarwa ko a makarantar firamare ko kuma ajin koyar da ilimin manya wato mata kenan dan tana ganin dan abin da za ta samu a wannan din zai taimaka wajen cike gibin da ake da su na rayuwa to amma shi ko mijin ya hau kujerar naki ya ce ba zai yi ba bayan kuma da can kafin ta aure ya yarda cewa zai iya barinta ta yi aiki to abin da suke tambaya shin shi aikin macen gaba ɗaya haramun ne ko kuma ya abin yake ina jin na sha faɗar cewa aikin mace akan kalle shi ne ta mahanga daban-daban mahanga ta farko me za ta yi abu ne wanda zai taimaki mata 'yan uwanta aikin nata a wurin da gogayya ta tsakaninta da mata ne ko tsakaninta da maza kaga duk aikin da take tsakaninta da mata zalla ko kuma akwai mata da maza amma mata suka fewa cikin mu'amalarta dan kaga a fagen karantarwa baya iya ta zanto ita kadai ce malama a makarantar ta iyawa akwai maza amma kuma akwai lokacin da ya zanto cewa matan suna da yawa ko rabi da rabi ko wani abu makamancin haka to kaga ya sha bamban da aikin da yake tsantsar na maza ne da ba suke yi mace ta je ta shiga na ɗaya kenan na biyu dalilin yin aikin akwai lokacin da zai zanto mace tana aiki don saboda ta ciyar da kanta ko 'ya'yanta ko iyayenta da suka gajiya wanda in ba ta yi aikin ba ba mai ciyar da su ita ba mai ciyar da ita 'ya'yanta ba mai ciyar da su iyayenta ba mai ciyar da su wannan ba za ka iya haramta mata yin aiki ba dan ya za ta yi ta rayu don idan ka haramta mata aiki kace ai za ta yi cakuɗa da maza to kuma ai ta zo mata yi zina don ta rayu ko don ta ci ko don ta sha ko don ta ciyar da 'ya'yanta ko ita ba ta yi ba a takaice talauci ya sa dole ta sawa 'ya'yanta talla kuma su tafi su je su fasikanci to kaga waɗannan ba karamin illoli ba ne su ya kamata mu kalla duk lokacin da za mu tattauna akan aikin kyamaci duk matar da mijinta yana da halin da zai ciyar da ita babu wata larura ta yin aikinta ba wani ɗa da ke rataye da ita da za ta ciyar da shi ba iyaye da suka gajiya sun tsufa ba mai taimaka musu sai ita babu waɗannan ɗin ita tana da mai ciyar da ita kuma tana da abin da za ta yi a gida to wannan babu wata hujjar ta cewa sai ta je aiki amma duk matar da take cikin halin matsuwa a cikin rayuwar da ba mai kula da ita a cikin rayuwa dole fa sai dai ta ciyar da kanta ita da 'ya'yanta da suke wurinta ko iyayenta da suka tsufa wannan ba za ka ce haramun ne ta yi aiki ba larura na iya kai ta je ta yi aiki to mijin ya kasa ce da ita sai ayyaya ta ci abinci ko ta ci wala sa'idu a nan gurin kuma ita abin da za ta kalla ta yi nazari na adalci shin mijin menene ya kasa kawo mata larurar rayuwa ne ya kasa kawo ko nafilar rayuwa dan idan nafilar rayuwa ne baya tilasta kike je ki aiki dan nafilar rayuwa amma larurar rayuwa kan zai tilasta me mace ta je ta yi aiki aikin nan kila ta je ta karantar kila ta je ta yi kaza kila kuma wani aikata za ta je ta yi a gidan waɗansu gidajen ko na makamancin haka ya danganta da rayuwar a hakikanin gaskiya baka iya fahimtar fa halin da mutane suke ciki sai ka cakudu da su in kana aikin karantarwa kana aikin wa'azi wallahi daga gari gari za a rinka zuwa gidanka kusan kullum ko ka shirya ko ka shirya ba maza mata wani an kule shi daga gidan ha wani katangarsa ta fadi wani matarsa ta haihu bayan ragon suna wancan mijinta ya riga ya gudu Lagos shekara biyu kenan ba a jin labarin sa ga ta da yaya uku wancan mijinta da tana jin labarin sa a Port Harcourt ko Abuja yanzu kuma shekara biyu kenan masu gidan haya sun kore su an ba su notice ya kare an sake ba su ya kare wallahi zaka yi ta jin wannan akwai na karerai akwai kuma wadanda suke da gaske ne akwai su wani kuma a ya je ya auri wance da ba musulma ba ce ta musulunta da ta musulunta ya ce zai aure ta suka rabu da danginta ba ta da kowa a duniya sai Allah sannan shi wannan mijin nata bayan shekara ɗaya shekara biyu ta haihu biyu kuma ya kore ta kuma ba ta da inda za ta je a duniya yanzu a nan garin kawai idan aka ce za a baka adadi na irin waɗannan matan da suke musulunta a aure su sai haihuwa ɗaya a sake su wallahi za ka haɗa wajen mace 300,000 ko sama da haka kuma dangin su duk kafirai ne ko krista saboda dama wanda ya aure ta kawai yarin tatta yake so ya ribata kuma yana ganin ba ta da gada ya cuce ta ba mai bi mata kadunta wannan fa shine musibar da muke ciki a cikin rayuwa to yanzu wannan sai ka tsaya kuma kana mata fatawar bai halatta da aiki ba yushi na rodar fatawar ka ba za ta masa ranka ba to sai mutum ya kalli abin reality menene abin da yake faruwa menene kuma abin da dan kar mutum ya bada fatawa daga ciki bai fito waje ba sai ya halatta mutum ya sa lema zai je masallacin juma'a kana daga daki kana son AC ka ce bai halatta ba kaga ke fatawar ka ba da tasiri ba ka fito waje bar kaji zafin da ake ciki sannan ka yi fatawar a sa lema ko ba za a sa lema ba to dole wani lokacin sai ka shiga cikin rayuwar mutane sannan zaka fahimce yadda zaka yi musu fatawa abin da ke rubuta a cikin littafi kuma ka karanta abin da ke faruwa a cikin shafukan yau da gobe wallahi idan kuna jin matsaloli na mata na mata na ƴaƴa na iyaye na gidaje na musibu wallahi sanannan da yawa sun fi karfin yadda mutum zai iya fahimta sai dai kawai abin da kaji jiya ba nan da sassafe na yi tafiya wani abu ya kai na bauchi zan je in dawo na dawo gida iyali na suke faɗa mun wata mace sun yi ta kokarin karanto mun na tuno mijinta kamar mun taɓa yin makaranta da shi lokacin da muke JTC kamar dai shi nake tsammani ta zo da wata matsala ƴaƴansu bakwai shi yaransu inda suke zaune dama gidan tsakanin yana da ƙani tsakanin mijinta da ƙaninsa suke zaune mijin ya rasu yau shekara biyu ita tana da ƴaƴa bakwai na wannan mijin kuma ga ƙaninsa uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma a ɗaya gefen gida shi kuma da matarsa ɗaya da ƴaƴa biyu ba abin da take iya yi don ta ciyar da kanta ko dai ta je ta yi wanke-wanke a waɗansu gidaje ko kuma ta tura ƴaƴanta ƴan mata balagaggu su je su yi wanke-wanke a cikin gidan su yi wanke-wanke a cikin gidan wannan kanin wanda yake matar wansa ce wannan ƴaƴan wansa ne idan suka yi abinci ko irin a miƙo kwano ɗaya ɗin nan ku ci ku duka ba a yi gaisawa da ita ma ba a yi kawai ya masu so ke ta bar gidan irin ya sa mata sanshin don ya takura mata ta bar gidan ana cikin haka ƴarta ta je tana wanke-wanke a wani gida shikenan direban gidan kuma yawa yarinya ciki to shine tazo take bayanin yanzu ya za a yi su iyayen gidan wannan driver sun ce su shawarar su ana ganin yarinyar ta haihu shikenan a hada su aure ita da wannan to yanzu wannan fatawar da wannan matsalolin ƴaƴa bakwai fadan Allah ya zaka yi da wannan wallahi wannan ɗaya ne daga cikin kananan hotuna na abin da ke faruwa a cikin rayuwar mu ta nan cikin gida zamantakewar mu ba ta da kyau sosai akwai muni da yawa a cikin ta ba za ka san haka ba sai in kai kana da wani abu na addini ko kuma kai a unguwarku kana an san kana dan wani taimako idan abu ya taso to za a kullun ana kofar gidanka za a je wajenka in ko kai malami ne na addini gani ake yanzu nan gurin da na ce muku ku haɗa naira 100,000 nan duk za ku iya haɗawa ko ba gaskiya bane ba ni na san ba za ku iya ba kuma kun san ba za ku iya ba in na ce ku haɗa $30,000 kafin kyautare ido za ku iya haka ake gani da an zo wurin karatu an ga motoci sai a ɗauka cewa masu motocin nan ko dai suna kawo maka kuɗi ko kuma duk wanda zai zakka sai ya nemi shawararka ko ba haka bane ni na san ba haka bane kuma kun san ba haka bane ba to amma su sauran mutane da zasu hanga daga nesa gani zasu yi ai yana gaisawa da wani wani alhaji wani commissioner wani ko wani ma'aikaci wani gani ake to waɗannan ba matsala da ka ce ai kaza za a yi sai mutane su taso daga Kotoro wani ya taso daga unguwa uku wani ya taso daga kaza daga karshen Kano ta ko ina sai ya taho a ce da shi ai da ka je masallacin juma'a na daurare masallaka ta warware wallahi kawai dan za su tuno su akwai wanda zo daga wani gari ma daga tasha kawai dan a caba zai ce ya san inda zai kai shi kawai sai za a caba dauko shi zo dinda shi kofar gida wani ai masa fashi yazo same ka wani ai masa kaza yazo same ka tambayar da kake so kai ta ce me eh ni dai ne abin da nake cewa wannan idan dai mace ya zamanto aikin ta larura miji kawai ya bar shi tai abin da yake nufi larura baya iya ciyar da ita da ƴaƴan su saboda shi mai karamin karfi ne Allah ya jarrabe shi da rashi sai ta yi a matsayin wucin gadi to wajen yi kuma ita kuma dole ta kiyaye ka'idojin fita kuma inda za ta yi aikin kamar da ta faɗa makarantar primary ta yara akwai sauki a za ta karantar da ilimin mata na mata manya irin wanda ba su yi karatu ba suna yara shi ma wannan akwai sauki duk za ta iya waɗannan ayyuka sannan ta ji tsoron Allah ta sani cewa ta kawa ita ce makaminta lokacin da ta fita a gida ko ta je ta dawo saboda duk abin da muke jin tsoron faruwarsa a sakamakon fitar mace yakan faru ga waɗansu matan da ba su da tsoron Allah suna cikin gidajensu to a nan gurin sai mu kaddara larura da gwargwadon girmanta kar mu kuntata kar mu bude gaba daya ka'idar shari'ar musulunci kenan ana daukan abu gurgurdan yadda yake kar a fadada shi kuma kar a kuntata shi ya tsukuku da yawa amma wallahi mata da dama suna cikin wahala a cikin gidajen aure wahala ba kankanuwa ba sai in kana da kanne da yawa suna gidan aure zaka fi fahimtar wannan duk wanda yake da kanne mata guda 6-7 suna gidajen aure kuma aka yi rashin sa'a wanda suka aure su duk masu karamin karfi ne wani ma ko mai karfin ne ruwa kawai haka yake sanye haka ya ga dama kwauro ne da shi to sannan za ka fahimci wannan matsalar sosai da sosai alaikum salam ku yi haƙuri tambaya ta ƙarshe da zan rufe da ita akwai wani ɗan'uwa da ya rubuto min takardar sai dan ya mantar da ni ban tashi tunawa ba sai da tafi nan gudun a darasi guda biyu ko na abu da ya wuce mun yi magana akan durƙuso ya rubuto takarda mai tsawo yana min raddi kuma yana ganin kuskure ne kuma ya kamata ma in yi maza-maza in janye mutane daga kan bata don na shekar ajiyar kusu ko kuma amma ya ce shi almajirina ne ya fahimta ta ƙarya kake kai ba almajirina ba ne sojan gona ne kawai don ka gaji durƙuso a gidanku sai ka zo ka samu rushe hadisin annabi sai mun ba al'adar gidanku kuma ka san wannan ba zai yi ba durƙuso haramun ne na faɗa na kuma faɗa kuma hujja ta shine wannan hadisin na Anas da kai kake so in yi wa tawili kuma ba zan yi ba kuma inda a ce ka yi ladabi cikin tambayoyinka zan baka hadisi da dama da zaka karo a ilmance in baka references da zaka duba Mu'az bin Jabal ya je kasar Sham yaga ana faduwa ana durkusa manyan mutane ana durkusawa a gaida da manyan mutane a gaida da sarakuna a gaida da malaman addini a durkusa a fada a gaida su da ya dawo sai ya zo shi ma ya tattare tufafinsa zai durƙusa ga yadda annabi sai annabi ce dan me zaka yi haka kace na je Sham naga ana yawa manya haka sai naga ba wani babba a duniya da ya jika sai manzo Allah ce a law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alayha da zan umarci wani yawa wani sujada da na umarci mace ta yawa mijinta sujada saboda girman haƙin miji akan ta malamai suka ce as-sujud a lugha yana da ma'ana guda biyu as-sujud kai yana da ma'ana guda biyu ma'anan shar'i da ma'anan lughawi ma'anan shar'i da sujada ke da shi shine mutum ya kai goshi kasa ma'anan lughawi imamu shaukani a cikin fatwal qadir al-jami'u bayna fannay ad-diraya war riwaya min ilm at-tafsir yace koda sadda kai kasa haka ka dan yi haka sunan sa sujada wani ya zo wucewa ka dan yi haka da kai sai ya gama wuce aka daga yace sunansa sujada to wannan shi annabi ke nufi a cikin canje yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin don ba zai yi ba dauka dawa kai goshi kasa ake nufi dan ba matar da za ta girma miji wai ta kai goshin ta kasa abinda ake nufi ko dai sadda kai haka ko kuma durƙusawa kai goyi kasa duk wannan matakai ne na sujada ko kuma mutun ya kai goshi shine matakin karshe na sujada amma kai baka fahimci ilimi ba har ka zo kana kawo wata magana kai baka fahimci ma inda ta sa gaba ba wai yake cewa menene yi gina wani larabcin sa wanda kuma asalin sa magana ce ta Umar dan Khattab da yake cewa arzu ila al-haqqi khairu min at-tamadi fil batil amma kai ka gina wani abu daban wanda ba ma shi yake nufi ba ka zo ka faɗi wannan to ya kamata kai ka ji tsoron Allah ka tsaya ka yi ladabi dan ka fahimci ilimi amma baka zo ka yi kokarin rubuto takarda da sunan nasiha kuma da sunan kana cin mutunci ba ina tabbatar maka wannan ita ce fahimtata, kuma har yau dinnan a haka nake ina kalubalantar ka kawo hadisi da sahabi ɗaya durkusa gaya da annabi, annabi kuma bai hana shi ba, ka kawo durkuso da nufin gaisuwa, ina jiran ka kawo. Amma kawai dan ka gaji a gidanku sai ka zo ka samu kyale hadisin manzon Allah saboda Bukhari gidanku, ni ma ba muna da gidan ba, a gidanmu durkuso ake har gobe hajji bi, inda zan kare gida da in kare gidanku da in kare gidan wanne fi, a gidanmu har gobe hajji bi ana yin durkuso, ko da yake dai mubalaga inda sai har gobe hajji bi, amma da zai da sai karanje da an yi, kuma na san yau da safa ma an yi, gobe da zibi ban sani ba wannan.